Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 11 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan kwalliya. Sannan kuma albarkacin watan Ramadan zamu kawo muku tasirin azumi ga matasa da mata. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin namu kuma kuna amfana.
To, a wannan zamani akan me zan je biki ba zan yi kwalliya ba. Ai ni ko bana ma iya fita sai na yi makeup. Saboda in ban yi makeup ba da wannan dan fuskar nawa, ai sai mata ƴan uwana har ma da maza su rena ni. Ba zan ma yi saurayi ba gaskiya in ban yi kwalliya ba. Ai ni dole ma in cancara kwalliya ne saboda a ganni na faso gari a bikin kawata. Ni kam gaskiya wallahi na fi son natural face, na fi son natural beauty ina. Saboda kwalliyar nan ma sai ka je ka samu wani saurayi ma da ranan da yazo bai ganka da kwalliyar ba sai ya rena maka. To masu sauraron mu ire-iren maganganun da mata suke yi kenan sakamakon kwalliyar zamani wanda aka fi sani da makeup ko makeover da ake a wannan zamani da ake ciki. To a yau dai abinda zamu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe, zamu fara ne da baki maza su fara gabatar da sunan su a cikin wannan zauri da muke ciki. Ya sunanki?
Sunana Hafsat Eladan.
Sunana Na'ima Ibrahim.
Sunana Aisha Ibrahim da Kasku.
Sunana Khadija Lawan Adam.
Ibrahim Nafi.
Rabi Sana Hassan.
To haka da kyau, naturally tana da kyau. Bayan ta yi kwalliya kuma sai ka ganta ta kara kyau. Sai ka ganta ta ninka kyau. Ta ka dai dai je ki san miki ta ku dai dai. Komai dai dai je ki da baya ki zauna dai dai. Kai ki ce musu komai bi su da kallon ki zauna dai dai. Emana kwalliya emana emana.
To ina fara da ke Hafsa, mata a wannan zamani suna son kwalliyar zamani wanda zake ga mace in za a yi aure sai ta tafi studio, ko ba aurenta ne ba, za ta je studio a yi mata makeup, kai ko dan fita unguwa za ta yi, ba za ta iya fita ba ba tare da tayi wannan kwalliyar ba, inda kwalliyar shi ma dai akwai heavy akwai kuma dan simple wa'ada wanda zai canja maka kamannu. To ke a wani gefe kike ciki?
Ai gaskiya ni dai a matsayina na mace ina bukatar kwalliya idan zan je gidan biki ko kuma zan je wani day occasion din ya zama heavy makeup. Saboda wannan heavy makeup din fa ina shiga gidan bikin nan ko gurin taron nan sai kaga kallo ya koma saba fa. Mun mata an kwalliya ne, so gaskiya ina son makeup kuma ina son in dinga yin makeup sosai sosai.
To ke in yi makeup din ne?
Bai iya ba, amma zai iya biyan ko nawa ne domin a yi min makeup fa?
Za ki iya biyan 100,000 kenan ki share ta cikin awa biyu.
Sosai ma inda ina da ita zan biya. Inda za a fito da ni za a gani a mace na sunana Hafsa. Ba lawan ba Rabi'u ba. To tabbas zan biya ko nawa ne.
Za ki iya
da makeup.
To kin fi wato ke kina ganin in baki kwalliya din nan ba baki shiga taro ba ke nan?
Ban shiga ba kuma sannan ma an cire ni a jinsin mata. Saboda mace fa duk inda aka ganta an san yar kwalliya ce, ita kanta kwalliyar ce ba mace. So ni kam me zai bambanta da namiji in ba wai kwalliya na ba. So shi yasa nake ba makeup muhimmanci.
Gashi nan naga sai saka ki nishadi yake ta yi. To in muka dawo kanki Na'ima, to naga fuskar naki ba kwalliya, ke me son kwalliyar ne ko ku wace ba ta son kwalliya ne ko kuma dai tsaka-tsaki kike ciki?
Eh to gaskiya ni dai tsaka-tsaki in na samu masha Allah, amma ban samu ba falillahi alhamdu, tunda kwalliyar nan ai ba dole bane dama, kawai dai zaka yi ne dai ka danyi kyau kadan, tunda daman kana da kyanka kuma kwalliya ai kamar like ai yana cikin kyau. To in ka samu alhamdulillah, amma gaskiya ni ba wani cika san shi nayi sosai ba.
Amma kuma in dai kika samu dama zaki yi, zaki iya biyan kuɗi ki kwalliya?
Zan iya biyan kuɗi in yi kwalliya, amma ba wai irin kuɗin nan sosai irin na tashin hankali ba. Indai na samu amma ba wai irin gaskiya mai yawan nan ba zan iya biya in.
To amma zaki iya tafiya gidan biki ba tare da kin kwalliya ba?
Sosai zan iya zuwa gidan biki ban yi kwalliya ba.
To akwai irin occasion ko in ce taro da kike iya tafiya ne wanda ba mamaki zaki iya cewa wannan taron gaskiya zan yi kwalliya, wannan taron ba zan yi kwalliya ba?
Akwai.
Kaman wanne da
kaman irin ko na gidan bikin haka, idan irin akwai irin ko sanayya sosai da mutanen biki haka zan iya yin kwalliya, amma in ba wani sani ne ba kawai gayya ne haka ba zan yi kwalliya ba gaskiya.
To Aisha, ina dawo kanki, ana ta maganan kwalliya kwalliya, wasu mata suna son kwalliya, wasu mata ba sa son kwalliya, ke a wani gefe kike ciki ne?
Gaskiya ni ba ta dada da kasa kwalliya ko tab ai in za a mun ma da
ko hoda ma babu a fuskanki,
ko hoda da kika ganin nan ba na shafa wannan san natural beauty, saboda kin ga kamar irin wannan heavy makeup sai ki je ki kwalliyar ma wani ko dangin kuma ɗan gidan kuma basu gane ki ba, wani sai sai a canja miki kamar ni, ni zan biya kuɗi na ki mai da ni wata kamar an shafa a kuya
ba ta ganin. Ba kya ganin haka zai fito da ke cikin taro ne?
No, ai indai kin fito din, kin fito ne kawai. Duk wanda ya ganki ya san ya ganki, ba sai an shafa miki an canja miki kamar ni ba. In kika sa dan karam, in kika dan safa ko farin powder ne kika rage oil din fuskanki, kin gama komai. Kika dan safa lip balm a bakinki, kin fito da in kika yi murmushi za ki ga tana dan kyalli, amma a zo a ringa shafa miki wani abu sai an kankare. Ni aka shafa amma ba zan iya bacci ba. Gaya miki da kawata ta taba kama ni wai sai an mun wannan kwalliyar da kyar aka gama ana gamawa na wanke, ba zan iya ko fita ba. Gani zan yi kamar kowa ana kallo na kamar dodo. Ba zan iya ba kwata kwata.
Amma ai kamar kwalliyar yana kara ma wasu mata kyau.
Wasu kika ce amma ni jina nake yi mai kyau ba tare da nayi kwalliya ba. Saboda rashin confidence ne yake sa wasu kamar suna so sai sun ƙara kwalliya wa kansu, amma ni haka gani na nake kyakkyawa na kowa kyau haka kuma.
To ana ta maganan kwalliya kwalliya kwalliya, akwai mazan da suke so matan su yi kwalliya, akwai kuma mazan da ba sa son su ga mata sun yi kwalliya. In na dawo kanka Rabi'u, kai kana ɗaya daga cikin mazan da suke so mata su yi kwalliya?
Maganar gaskiya bana son kwalliyar nan, musamman ma ki ga mace ta shafa wani abu fenti-fenti a fuskarta kaman in ka fiye kallanta sai ta tsorata ka. Ta kowane bangare idan ka kalli kwalliyar nan ba abu bane ba wanda yake da wani amfani ko alfanu. In kika kalli fannin lafiya, likitoci suna cewa tana taba lafiyar ido da wasu abu. In kika kalli bangaren tattalin arziki, kasashen da ke nahiyar Afirka kasashe ne da ke fama da irin wannan matsalar da kalubale na tattalin arziki. Ya za a yi mace ta dauki naira 100,000 ko kuma wato sefa 50 ko 20 ko 100 ta dauka ta je ta shafa wani abu a fuskar ta wanda za a wanke cikin minti 10? Kina gani kisan hankali ma ba zai dauki wannan abun ba. Kwata-kwata idan suka shafa za ki gansa aljanu kaman barewa, ki gasa ganin mace ce wannan ko kuma a wani sakago ne ko butumi aka aji, sai kin tabbatar da cewa sai kin je kin taba ta mawazin wance ko salamu alaikum, sannan za ki gane mutum ne. In kina da yar uwa in baki san tayi wannan kwalliya ba za ki gane ta ba, dan me za a ringa yin wannan abun? Ni kwata-kwata shi sa bata burge ni idan na ga mace ma tana kwalliya sai in dauka cewa bata da kyau ne, yasa ta yi kwalliya dan a gano cewa tana da kyau, amma bata da kyau in ta mai wannan kwalliya.
To haka yake, masu iya magana suka ce ra'ayi riga koya da irin tashi ra'ayin. To kai Ibrahim, in na dawo kanka, kana ɗaya daga cikin mazan da suke so su ga mace ta yi kwalliya ko ku kai ma dai kamar mallam Rabi'u ne?
Eh gaskiya ni na fi so mace ta yi kwalliya, because mace ai ba za ta cika mace ba. Okay, to idan ba ta yi kwalliya ba me ya bambanta da ni? ni kawai na yi wanka na zuba rigata na sa kai ita ma ta fito a haka ai babu banci kenan amma mace ta yi kwalliya ta je a ja mata gashin ta yi a sa mata eyelashes a zo a sa mata jambaki da huda kaga ta fito face mallam kana kallon ta kana shauki kana ganin yes ka ga mace amma mace ta fito kamar namiji sai ka ce wace ta yi aikin gini kawai ka ganta a bai yi ba gaskiya mace ta yi kwalliya mace da ma a shari'a ma an so ta da kwalliya dan ta burge mijin abinda ba so shine karka dauka abinda ba za ka iya ba misali kwalliyar da zaki iya yi na abinda bai fi 10,000 bane ba kace sai an yi na 30,000 saboda kawarki ko kaza kaza a kowa ya duba tattalin arzikin sa yayi daidai da shi so wacce take da damar da sai ta je an yi mata a gidan kwalliya a studio yayi ta je ta biya mijin ta biya mata saurayin ta biya wacce kuwa a kila iya gida da dan box din ta na gida za ta yi tai yayi so mace ba kwalliya ba ta ba gaskiya dole mace ta zama tana da mai mai kyau huda mai kyau turare mai kyau an yi kitso an sa eyelashes an sa barima an sa komai a huda yayi kyau
to da kai wannan magana wasu mata a waje ma'ana matan da ba su da aure kenan suna iya kokarin su ga cewa sun yi irin waɗannan kwalliyar zamani har ma da na fuska da na jiki saboda su burge samari su jawo hankalin samari har su samu na aure to kuma a wani gefe akan cewa maza kuna ganin mata a waje ku gansu da kyansu da gayun su da komai amma kuma in suka shiga gida sai ku gaba ku ganin kwalliyar nan a matsayin ka na da namiji ko zaka iya fada min dalilin hakan
eh dalilin biyu ne na farko wani mace lokacin da tana waje kila ba saurayin bane yake ba shi yasa nace saurayin ta ba ta kudi ta kwalliya wani idan tana sana'anta ko iyayenta suna ba ta tana yana burge ka lokacin da ya aura ya kai gida ba zai iya ci gaba da daukar wannan dawainiyan kwalliyar ba which is very bad ya kamata a ce yadda ka ganta ta burge ka kai maintaining wannan ko ka kara mata a kai so yawanci maza wani idan ya auri mace ya kai ta a cikin gida shikenan ya daina wannan kawai basic abinci yake badawa gaskiya ba daidai bane dole ya zama a cikin budget dinka akwai kudin kwalliya yes ka rika bata
yanzu dai kai kana ba uwar gida a gida kudin kwalliya
of course in ma zan kawo miki ki zo gida ki ga yadda take ina kokari iya kokari ita ma in ta yi aiki ta samu albashin ta tana cirewa ta ware kudin kwalliya
to amma baka ganin wannan kwalliyar yakan dan canja ma wasu mata launin fuskan su ko kamannin su
eh dama ba bleaching ba kwalliya daban bleaching daban so kuma ya danganta wata ko heavy din ne bana ba
baka da matsala
matsala da shi musamman shi yawanci heavy makeup zaki ga lokacin biki ne abu ne na sabga amma a cikin gida ana yin kwalliya ne wanda zai bi jiki yes ayi dilka ayi kaza kaza a gyara jiki yayi kyau so yana da
kyau da yake ga komai tsaf-tsaf ko da ko za ta canja kamannu
ba za ta canza kamanni ba kawai dai
amma ai kwalliyar wannan zamani da ake ciki yana wasu matan yakan canja musu kamannu
eh ya danganta kamar yadda nace idan misali aka chaba da yawa saboda lokacin biki ne 2 hours an gama an je an wanke amma wanda yake bin jiki na kullun da kullun wannan normal ne ai
to yanzu kai zaka iya ba matanka a gida 100,000 ta je ta yi kwalliya cikin awa biyu ta goge
if I have that idan ina da wannan daman idan ina da wannan daman zan bayar shi yasa nace wanda yake da daman na 10,000 yayi wanda yake na 100,000 wani 500 ma kowa daidai da karfin shi zai yi
madalla masu sauraro yanzu kuma za mu je ga zauren girke-girken mu
wayo Allah tuwo
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirinmu na yau da gobe cikin shirinmu na kwalama to da farko dai sunana Mari Shantal kamar yanda kuka sani masu sauraro yau wato yau zamu zo muku da kamar yanda sunan shirin namu yake shirin kwalama zamu zo muku da yan abubuwa na tabawa na kwalama da farko dai masu sauraro zamu gabatar muku wato da kuninmu mun zo muku yau da babbar tsaraba ta kunin shinkafa wurin gida ina fatan zaki kalkade kunuwanki da kyau ki saurara kuma amfana da yanda ake wannan kunun shinkafa da farko dai wurin gida a cikin tanadi hore shinkafa ki hore shinkafa mai kyau irin wanda ake yin tuwo kakire ita sannan kina da madara kina da sukari kina da man kina da tsamiya kina da sikir vanille kina da miskad yawa ya kamata a ce kaman kunin da za a yi in tunda sai za a yi shi a sa shinkafa cikin ruwa a wanke ta tsince ta sai a wanke ta a huda ruwa aka wanke ta ruwa kaman 2-3 an tabbata wata daudata da duk wani furkaki da yake hawa sama ya huta sai a shiga ta kamar da dare zuwa ƙarfe 10 haka, wanda za a yi tun da sa'a kenan, sai a shiga ta kwana cikin ruwa ta shiga. An kuma kaman kunin na huni ne za a yi shigo zuwa rana, kana iya shiga shinkafa ka da sahi. In ta shiga zuwa marece, misali kunin war haka ne za a yi, ta shiga in yi sokin zo nan kin dora ruwanki na zahi da wannan kayayyakin naki duka a cikin ruwan zahi. Wani yake dauko dan miska da inki guda daya, dan karami ko in babba ne, sai ki fasa shi, sai ki nasa shi a cikin ruwan zahi, sai ki rihi ruwan zahinki. Ita wannan shinkafa ki tace ta daga cikin wannan ruwan wanda ta shiga, ki kara daroye ta saboda kan ruwan a ce ko ya fara tsami. In kin daroye ta da kyau, sai ki sa hannunki kin hudda ta daga cikin ruwa, kin tabbata babu ruwa a jikin ta, sai ki sa hannunki kin murje ta, kin murza kenan, kin rage mata ta kakkare ko yawa. In kika murje ta nan, ruwan ki ya taho, sai ki dauko wannan shinkafa ta kiyo da kika shikakkawa da kika murza, sai ki zuba ta cikin ruwan zahi. Tana da huwa, kina motsawa da wani abu motsawa ki haka, kina motsawa wadda ke da kudi, tana yi da nan narkewa, tana narkewa, tana yin kyau sosai. Shinkafa ta zama kunu, kin tabbata shinkafa ki ta zama kunu, shikenan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta ki damun guda ɗaya ce haka ko guda biyu, in kanana ce a shige take, kin tace ta kin hudda ruwan ta. Ita kuma mant kin murje ta, ita ma kin tace ruwan ta, kin ajiye koto ina ana ako yawa. To sai ki dauko, kin tabbata sun da huwa ina abubuwan shinkafa ki ta da hu, sai ki dauko sukarin ki da madara, sai ki dama su, sai ki zuba cikin
tsami.
A'a, bai ya zuba su a lokacin ba tare ba, kawai da sukari da ruwa da madara za a dama, sai a zuba cikin shinkawa. Kenan da an sa, za a ga shinkafa ta sauya kala, ta yi kala mai kyau, ta sauya kala, tana da huwa, ta ji madara. Nan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta ki da manta da kika tace, sai ki tsiyaya su ciki. Tsamiya ɗan kaɗan ba daiwa ba, kawai dai a ɗan shigukin ta ne, sai ki tsiyaya su cikin wannan kunan naki, ki motsa ki motsa, kin tabbata sun garwayi da kyau, sai ki dauko sikar vanilanki, sai ki sa ki motsa yin su lokacin da, sai kin tabbata kuninki ya dahu ya narke, kan shi sun shiga cikin jikin shi, sai ki dandana ki shi, sukarinki yayi ko madararki ta isa, wannan su ne daman suke tahiyar da dadin kunin, sukarin da madara. Shikenan in kin tabbata yayi, sai a dauko kofuna kawai ai server a sha dadi lahiya.
Jama'a masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu albarkacin watan Ramadan, ga wannan sakon.
Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ya jama'atul muslimin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwarni. Zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka. Wata azumi, wata ne mai tarin albarka, wata ne wanda Allah ya sabkar da Qur'ani a cikin shi, Qur'ani mai girma, kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi, kuma ya sabkar da aya sukutu. Kenan wannan azumin da Allah ya sabka suwa, wannan azumin da Allah ya ce mu ya sabkar da Qur'ani daga cikin shi, ya kamata mu yi umarni da damuwar mu. Azumi ibada ce, ibada ce kuma mai girma, yana daga cikin rukunin musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai. Ya wajiba akan mai kudi, ya wajiba akan talaka. Kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye, idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi, mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke daita daga bane shiga wuta. Duka ibada ana bada ladarta, amma Allah ya ce azumi nashi ne, shi ɗaya ke da sakamakon azumi. Kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi, ya kamata mu yi unhuwan da damun mu, mu rinka karatu alqur'ani a cikin shi, mu rinka zuwa wurin tafsiri, akwai sadaqoki da duk abin da ya kamata, ya kamata mu kiyaye. Baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi. Kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ba yake banda ta azumin shi ba, a'a, ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi, ya kiyaye jin shi, ya kiyaye tunanin shi, wa'annan duk su wa'annan gabar suna azumi. Kenan ya kamata mutum ya kiyaye, ya tsaya shi tsoron Allah, mu aikata daidai, musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda ba su kamata ba, mu zamana muna labarun banza dohi, wani kallace-kallace duk ba namu ne ba. Kenan a kiyaye, kuma a rinƙa maza biyayya, tunda duk ibada da mace za ta yi, idan ba ta yi mishin ta biyayya ba, ta yi aikin banza. Mazajen nan a yi hankuri da su, a zamana da su zaman lahiya. Abin da suka kawo miki, ki sa hannu biki amsa, ba dan ganin wance ta yi kaza ba, ki ce sai kin yi, a'a, hali bai zan guda ba.
Lalai mahaba da wata mai falala.
Ramadan,
Kawo ƙarshen shirin namu a yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar Murƙayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya.
Ramadan, lale marhaba da wata mai fadala. Ramadan, sai ita kafi goman karshe mu duba. Ramadan. banta ce a masallaci bahira ba
a ramadan
ke da gaskiya ka zare da matse kai ta tuba
a ramadan
a ittiqafi samba.